Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai duba ne kan illar da shaye-shaye na kayan maye kan haifar ga matasa, lamarin da ke sa gushewar hankali, wanda kan sa aikata miyagun laifuka da suka hada da fyaɗe, kisa da sauransu. Shirin namu na yau ya leƙa muradi a ƙasar Niger, inda abokin aiki na Mansur Sani ya jiyo mana ra'ayoyin mutane a ƙasar game da shaye-shaye musamman na kayan maye.
Abdul Aziz Abdul Hadi daga Maradi, Jamhuriyar Niger. Gaskiya maganar shaye-shaye babban magana ce idan aka dauko ta. Tunda wanda kamar ke shaye-shayen wannan abu yana taba rayuwar shi, musamman ma a lokacin da kamar yake cikin mayen, kamar zai iya tafiya ya kasance a cikin wani yanayi kamar yanzu matasan mu na yanzu wanda suke shaye-shaye, in suka shaye-shayen suna nuna su ba sa shi a cikin unguwanni, kuma shi mai shaye-shayen ma zai iya dauka wani makami ya ji ma wani, kuma idan ma kuma mai amfani da ababen hawa ne zai iya haddasa wani hadari sanje wannan shaye-shayen da yake yi. Idan kuma mutum ne haka wanda ke da iyali, idan ya tayi shaye-shayen lokacin da zai zo ya samu iyalin nasu, in dai habbe ta daga cikin mayan nan ba, wannan abin zai taba kamar misanta zamantakewar shi tsakanin shi da ita wannan matar tashi koko daga cikin ɗiyan nashi, har su kai ma suna jin tsoron ya.
Sunana Ruqayya Lawalin Musa. Da farko ina jan hankalin ƴan uwa na dalibai cewa dan Allah, dan Annabi, su taimaka ma rayuwanmu, rayuwar uwayenmu da suka sha wahala ta tarbiyyantar da mu tun daga yarintarmu har zuwa yanzu lokacin da muke. Sun sha wahala mu tausaya ma rayuwarsu, ko ba saboda su ba, ko da saboda kannanmu. Shaye-shaye ba wani abu bane mai kyau, banda ya maida mu baya, ya maida cigaban ƙasarmu baya, ya watsar da rayuwarmu da rayuwar kannanmu. Saboda mu yanzu yara ne matasa, mun taso ba mu san abin da gobanmu za ta yi ba. Mu diba mu uwayenmu da suka sha wahala kanmu da kuma kannanmu na gobe masu tasowa. Ina jan hankali ga ƴan uwana mata, musamman dalibai. Shaye-shayen nan da suke ba abu bane na kirki, ba abu bane ba wanda zai taimaka ma rayuwarsu, su daina idan ma suna yi, wanda baya kuma Allah ya kare shi.
Ahmadu Ibrahim, ana ce mana Ahmadu India. Gaskiya shaye-shaye komai yana iya haddasa. Yanzu idan aka kasance mutum yana sha, mutum yana iya zama barau, yana iya zama dan hoshi, yana iya zama komai makai mutum yana iya. Inda aka sha to gaskiya babu wata magana nutsuwa ga mutum, hatta inda za ya zama ma yana zama mishi matsala, saboda za ga mutum ka cinci mutum cikin bola, ka rin cinci mutum dai inda dai bai kamata ba, kuma kaga hatta addini mutum ba za tsaya yayi shi ba inda aka ce maka mutum yana shaye-shaye. Sakona ga al'umma kuma ga matasa, ya kamata su hankali shaye-shaye. Sha yana kai mutum mahallaka, saboda idan mutum ya sa kan shaye-shaye to wallahi hatta abokin shawara yana iya rasa shi.
Mati ba ko kuma ga tarbiya da suka dauka, tabi'a ba tarbiya ba, tabi'a ta wanga shaye-shaye na stifiya da kwaya da drug da wata shisha duk ba abu ne na dalibi ba. Da wanga wanda muka haifa ba tarbiya ba ce ba, tunda abinda za a bata kwalwa, abinda za a bata rayuwa, abinda za a bata ilimin ka, to ba abin ja bane ka ce ka maida abincin ka ko abin shan ka. Su yanan ga da muke da diyan gana mu yau mun kare, su ne yanzu muke sa gaba. Duk yanzu da wuji dirijan an ga su mahukunta da muke duke iko yau, su yanzu suna ikon su da kyau, ba su shaye-shaye ba. To ku yara, ku kuna shaye-shaye, gobe an suka gusa ko muka gusa, ku mi za ku yi? An ce Niger kasa ce ta mai su ilimi, ta malamai, ta addinin musulunci, to amma ku kuna shaye-shaye abinda addini ya hana, abinda gwamnati ya hana, abinda doka kasa ta hana, ku kuna yi? To wai an kuka girma, an yanzu an ce Niger ta mai su ilimi ce, ta mai su adalci, shi adali fa mai hankali ne. To ku ko abinda kuke son ku zama gobe marasa hankali, to kenan so kuke kasar Niger ta zama kasar marasa hankali, ko ko menene kuke so? Tambaye da nake muku kenan, diya na yara ba ku son wani ya ji dadin ikon ku, to ku sake tarbiya. Wannan shaye-shaye ina roƙo dan Allah diya na jikoki na a rage, a bar shi, ba ya da kyau. To mu uwayen ku mun ƙara jiddada, mun hida muku albarka, muna son gobe ku rike ƙasa ga cikin daraja.
Ni ne Suhaibu Sani Jikal Liman. To lamarin shaye-shaye sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, saboda yanzu ki an shiga wani hali, za ka ga yara matasa kimanin shekara 14 15 16 sun sa kansu hali na shaye-shaye, ga sunan muna gani cikin gari daban-daban. Wannan lamari sai dai mai addu'a Ubangiji Allah ya sauke. Cikin kasuwa muna nan, sai ga yaro makaranta dama wannan bai wuce a dauke shi a kai shi makaranta ba, amma sai ka ganshi da abubuwa na shaye-shaye ya wani kwance ma bai ci komai ba. Kenan dai akwai dai matsaloli na harkar shaye-shayen nan cikin gari, ana samun matsaloli ga sanan daban-daban muna gani. Abin da ke kara kawo wannan shaye-shaye ni tunanin da nake tarbiyya ce ta gurbaci daga uwayen daya. Kenan abin da ya kamata danka ka san inda yake shiga, ka san inda yake fita, ka san su wane ne abokanan shi, su wane ne abokanan shi. Amma ka bar daya shiga gari ya tafi aikin gaban shi, ba yanan ba ya can wurin, baka san inda yasa ya shiga ba ya hito, baka san menene yake yi ba, to dole danka kowane irin hali ne yana aicin takkan shi a ciki. Babban illa shi dai da an ce matashi wanga tun daga shekara 15 har zuwa shekara 40 da an ce ka fara lamari na shaye-shaye, to ka riga ka shewa rayuwarka cikin garari, cikin tashin hankali. Ka ga na harko baka ibada, babu addini ga mashayi, baka kasuwanci balle ka taimake wani, kai baka aikin gona, kai baka wani aiki wanda ya shahari wanda zaka unhwane wani balle ka unhwane kanka. Kenan ka ga rayuwa ta fada garari, an samu matsala har sai ka ga ma ya taba lahiyar mutum. Wasu ma muna nan daidai ku muna gani hauka cewa suke ta dalilin wanga shaye-shaye da suke. Kira gare mu uwayen daya, aiki ya rage wurin ku. Uwayen daya kamata yayi ku kula da ɗiyan ku, ina suke shiga, ina suke hita, menene su wane ne abokanan su. In kuka yi wannan kuka rike sauran kula, kuma ya rage hannun hukuma da take da sauran kula.
To madalla, wakilin namu a kasar Niger ya kuma zanta da wani matashi dake shaye-shaye wanda hakan ya kai shi ga aikata fyaɗe ga yarinya yar kimanin shekara 11.
Sunana Abdulkadir, sunan babana Sabiu, sunan kakana Alhaji Dodo. Ni mutanen Maradi ne, fyaɗe ne na yi ma wata yarinya. Yarin ma ba babba bace karama ce, abun kunya. Kai tsaye ne ana ruwa ne na ganta bayan wata runwa ta labe. Ta gama tallarta ta zo ta zamani. Ina cikin cinguja, ana duguja, ana barawa ga aljihu, ina ci. Ina waiwayawa na gaba kuwa, kawai sai na kama mata zani na taushi. Ga yara ma karama. Gaskiya ba ta wata shekara 11. Warin kauna ta ta gida, warin su guda. Irin wannan yaran ne ɗan ƙanana wanda ake akuwa talla.
Amma yanzu kaso kai?
Na yi kaso.
Wata nawa ko shekara?
Wata 6.
Yanzu shekarun ka nawa?
Gaskiya 21 tun dai mul ɗin aka aihe.
Daman kana shan wasu abubuwa haka?
Eh ina sha. Kayan in san menene duniya, na sha wiwi ta bata min da hankali.
Ya ake jin haka sha wiwi?
Kwaramuni a cikin kai, mutun ya je kamar ya koma shi kadai ya zauna waya. Mutun ya ji ma iskanci shi don iskanci yana aya. Mutun yana azagin oyya, mutun yana azagin ubana cikin shaye-shaye. Ko shi wannan ya isa a ce ma dalilin shi ma amma bara wani aikata aikin banza. Sai juje na gidan Rimji ya turo ni ya ce a zo nan ga likita a mana magani tunda ya ga wanda lahaya. Kaso na ma bai kare ba, amma da ya ga wanda lahaya ne sai ya gyara, aka kawo ni likita ya ce a rike ni nan sai na samu lahaya. Lokacin da na zo dumuwa nake ta yi ta hira, in wangana kusana in dauko mai hira bai iya magana sai dai saurare ni, bai san kan hira ba. Kuma jikina ba ƙari, amma yanzu Mallam Sa'ada ya bani wani magani ina sha, ina jin ƙarin jikina. Yanzu
can ka hisha?
Wiwi ce nake sha, sai kraben. Zuwa lokacin balagata ban san yadda duniya take ba ne sai na sha ta. Na ji cakwai, kuma na ji ba cakwai ba kuma. Hankalina ya gushe, amma ni na yi lakwai.
Daga wata kalas ka bari?
Katarin.
Kabari.
Ta mawala har asara na jawo wa babana. Tunda na ware wannan ikwalin ina shaye-shaye. Na jawo wa babana asara, yana da famfo. Ya sai da famfon da in yi ikwal ban yi lakwal ba. In aka sake ni na koma gida na ga abokaina an shaye-shaye. Gaskiya ba ni abiyar su. Duk wanda ya ji ni, in dai mai ji na ne. Faɗe ne na yi, mutane suna cewa abin bai yi ba. To duk wanda ke yi dan Allah ya bari. Bali ma na karama yarinya bai da kyau. Ma ƙara ganin ta.
Ka wanda kake cewa waren wanda ka ce aka mata haka nan kana jin daɗi.
Wallahi ba ni jin daɗi. Sai na je na nemi tana na ci mai a gaskiya kuwa ne ni ma kawai an dai gyara mini ne na san da haka shi na ana aya.
Dr. Sa'ada Habu ƙwararren likitan kwakwalwa ne a babban asibitin Maradi dake kula da wannan sashi, yayi bayani kan illar shaye-shaye ga lafiyar jiki da kuma kwakwalwa.
Wanga Abdulkadir, da ka gani wannan yaro lalle wanga zuwa na biyu ne mun taba rike shi da shaye-shaye tun shi na da shekara 12 yake cikin wannan matsala. Yaro ne wanda mun ka gani kamar abun ya tai daidai, kuma sai ya bace mu na mu ƙara gani ne ban bayar magani, ba mu saki gani ne ba sai da yanzu abun ya lalace, abun har ya kashe kaso. Yayi wannan yaɗe ya dawo muna cikin complication ma za a ce ba halci, tunda dumunwa ne da gane-gane da surutai na banza. bane kuma bai san abin da shike ba babu barci lokacin da ya zaka an kareke shi lalle ya zamna abu ya tada kyau yana zakwa yana daukan magani kuma yana bin maganin shi daidai to ka san mutanen namu wani bi sai abin nan kama din da shan magani din a samu wanda zai kula shine sai a gani kamar mutumin ya warke ko kuma uwayen suna nan suna jaye da ce ko iska ne ko wani abin ba a tsaya a lisawa a gani sutu yaro dan shekara tun shekara 12 ke shaye kenan uwayen suna za tsammanin ko iska ne ko wani izo ko wani mugun ya gamuwa dan anka gani an kaza kai an karike shi ya samu sauki shikenan an kai waci da abin nan shi kuma ya koma can da mugan abokan suna ta shaye wiwi dine ya tashan da karawun ne ya ta shaye ne na abin nan na wiwi har ya likice yadda ya gamu da wannan baiwa Allah ya mata hada
to yanzu da aka maido shi ya kuka kalgora da lafiyar shi da kuma dawowar shi cikin hayati
to alhamdulillah mallam masu magani bai ya kariya an tsaya an bi shi lalle wayan shaye sai an rike su wuri guda an rike su kuma ka tabbata maganin ya sha ka tabbata maganin sahi maganin ranan maganin marece ya sha shi sosai da gargadi psychotherapy ana masa gargadi bisa abunda ta kamata da abunda tunda sun koma kamar yara kokolar gole sai an saki renunta a fada musu abunda ta kamata da abunda bata kamata ba kenan yanzu dai alhamdulillah kaga dai wanda yake abun nan shi kan kanshi
yayi ne da kucewa game da shaye-shaye na matasa
lalle ka dai ga wanga dai ai kai gani ne ba jiwo ba ko kwaya shaye-shaye ko sasuwa ko wiwi din ko wani taramol ko wani sugudaye ko wani dissolution lalle in ta riga ta narke duka ana iya aikata wannan hadin ana iya aikata kashin kai ana iya toye gida ko a toye kaya ko kuma a soke wani mutum duk abubuwan nan duk suna faruwa mutane ne wanda danje za a ci danje fibli komai suna iya su aikata kenan hadi wani kashin kai ko wani abu nan duk shaye-shaye suna iya gama shi
Masu sauraro kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin abokan aiki musamman Mansur Sani da ke maradi a ƙasar Niger. Ni Hawwa Umar da na gabatar nake cewa mu kasance lafiya.
Allah ta wani kari. Allah rawa ku.